Mini, ma vie devient chère à coup de... The voice of America, direct from Washington. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurin assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Talata 9 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Baba Yakubu Makeri da kanun labarai.
To Abdulaziz, hannayen jari da dama a nahiyar Asiya yau Talata sun samu tashi ainun biyo bayan wani abin tarihi da aka samu a cibiyar kasuwanci ta Wall Street. Hukumomin sun ci gaba da tsare wani hamshaki mai harkokin sadarwa kuma dan rajin demokradiya a Hong Kong, Jimmy Lai, bayan da babbar kotun yankin ta hana bashi beli yayin da ya bayyana gabanta yau Talata. Kana yau Talata, kasar Peru ta fara yaki da annobar coronavirus na biyu da ta kunno kai, inda shugaban kasar Francisco Sagasti ya dage hannun rigarsa ya nuna wa mutane cewa allurar rigakafin ba ta da illa.
Kanun labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun kai hari a jihar Filato, inda suka kashe mutane da dama.
Kullum matakin shi ne a ganda ana neman zaman lafiya. Muna nan dai muna kan shiri, za mu yi mitin, mu kana cewa yaran mu kunne domin mu ga zaman lafiya ya sake dawowa.
Sai kuma jamhuriyar Niger, inda jihar Kwani dake kan iyaka da Najeriya, nan ma wasu ƴan bindiga sun yi garkuwa da wasu mata, kamar yadda za ku ji.
Misalin kare uku da wani abu suka je gidan shi suka ta kaura gambuna, Allah bai kaddara ba, daga ba sun kafar la gambunan da suka shiga, mu dai ba mu ce burin ba, saboda Allah bai kaddara, saboda suna riga sun fara lugudan wuta.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma zamu gabatar da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Babal yake gabatarwa. Zamu kuma karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hannaye jari da dama a nahiyar Asiya yau Talata sun samu tashi ainun biyo bayan wani abin tarihi da aka samu a cibiyar kasuwanci ta Wall Street. Kasuwar Nikkei ta Tokyo ta yi sama da kashi 4 cikin 100, yayin da Komsit ta Shanghai ta yi tashin gurin zabi da kashi 2 cikin 100. Kana TSEC ta Taiwan ta samu tashi kasa da kashi 1 cikin 100. Ma'auni ya nuna kasuwar hannayen jari a Hang Seng na Hong Kong ita ma ta yi sama da kashi 1 cikin 100 a yau da rana, yayin da kasuwar hannayen jarin Sensex ta Mumbai ta yi sama da kashi 1 cikin 100. A hali da ake ji kuma, hannayen jari S&P ASX na kasar Australia sun fadi da kasa da kashi 1 cikin 100. Haka zalika kasuwar KOSPL ta Seoul ta fadi da kashi 1 cikin 100. A cinikin kayayyaki ana sayar da ma'aunin darajar zinari guda $1,841.40, tayi mai ya cira da kashi 1 cikin 100, inda ake sayar da ganga daya $58.38, yayin da danyen man Brent ya cira da kashi 1 cikin 100 bisa ma'aunin kasa da kasa, inda ake sayar da ganga daya $58.38. Duk manyan ma'aunin ciniki uku a Amurka suna nuna faduwar ciniki nan gaba. Hukumomin sun ci gaba da tsare wani hamshakin mai harkokin sadarwa kuma dan rajin demokradiya a Hong Kong, Jimmy Lai, bayan da babbar kotun yankin ta hana bada belin shi yayin da ya bayyana gabanta yau Talata. An kama Lai mai shekaru 73 a duniya ne a ranar 3 ga watan Disamba, kana ya kwashe makonni 3 a tsare kafin aka bashi beli kan $1,200,000. Masu shigar da kara sun daukaka kara akan hukuncin belin da aka bai wa Lai, suna ikirarin hukuncin da karamar kotun ta yanke ina cike da kurakurai. Kotun daukaka karan ta amince da bukatar masu shigar da karan a hukuncin da ta yi, tana ishara da dokar tsaron kasa da ke hana bada belin mutanen da ake zargin su da aikata laifi ko kare laifi har sai in alkali ya samu isasshen shaida da zai tabbatar da wanda ake zargi da aikata laifi ko kare laifi ba zai ci gaba da aikata ayyuka masu barazana ga tsaron kasa ba. Da farko an zargi mai kamfanin sadarwa na Next Digit ne da laifin damfara, inda masu shigar da kara ke tuhumarsa da sabawa sharuɗan inda kamfanin ke aiki. Da farko ana zargin Lai ne da aikata laifin haɗin baki da wata ƙasar waje karkashin sabuwar dokar tsaron ƙasa. A yau Talata, kasar Peru ta fara yaki da annobar coronavirus na biyu da ta sake kunno kai, inda shugaban kasar Francisco Sagasti ya dage hannun rigarsa ya nuna wa mutane cewa allurar rigakafin ba ta da illa. Peru ta fara bada zagayen farko na rigakafin wuni biyu kacal ne bayan da ta samu zubin rigakafin 300,000 daga ɗakin gwaji na Sinopharm na ƙasar China. Mai magana da yawun ma'aikatar kiwon lafiyar Peru ta ce hukumomi suna sa ran allurar rigakafin za ta maido da ƙwarin gwiwa na tinkarar wannan annoba. Ministar kiwon lafiya Pilar Mazzetti ta jinkirta karɓar rigakafin, tana jira sai ma'aikatan kiwon lafiya da ke yaƙi da cutar sun fara samun tukuna. Peru da take cikin kasashe masu yawan waɗanda suka kamu da coronavirus a yankin Latin America ta tabbatar da mutum miliyan guda da 186,000 ne suka kamu da cutar, kana wasu 40,308 suka mutu da cutar, a cewar cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta Jami'ar John Hopkins.
An jima kaɗan babu kuma ƙiri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yanzu mu fara da Najeriya, inda wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane biyar a ƙauyen Kushoku da ke kan iyaka da ƙaramar hukumar Basa a jihar Filato da kuma ƙaramar hukumar Kauru a jihar Kaduna. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
'Yan bindiga sun hallaka mutane biyar a ƙauyen Kishosho da ke kan iyaka da ƙaramar hukumar Basa a jihar Filato da kuma ƙaramar hukumar Kauru a jihar Kaduna. Lamarin na zuwa ne ƙasa da mako guda da 'yan bindigar suka hallaka mutane bakwai a yankin. Banda kisan mutane, bayanai na nuni da cewa 'yan bindigar sun kuma ƙona kayayyakin abinci. Wani mutum guda da ya samu raunuka kuma yana karɓan jinya a asibiti. Mr. Ezekiel Peter shine shugaban matasan ƙabilar Irigwe a ƙaramar hukumar Basa.
A ranar Lahadi da yamma daidai karfe 7 da yamma, Fulani sun shigo wata kauyenmu wanda ake kiran shi Kishosho, su kashe mutum biyar. Abin da ya faru kenan, jiya da muka je mun janaiza.
To dama akwai rikici ne a wurin?
Ba wata rikici.
Akwai wanda aka kama ne ko dai kawai kuna hasashe ne?
Ba zance hasashe ba, kowai da suka ji Fulani suna yare da suka yi atajin haba kowa suka kashe ba. Yaren Fulatanci ake yi.
To bayan wannan wani mataki kuka ɗauka?
Kullum matakin shine a ganda ana neman zaman lafiya. Muna nan dai muna kan shiri za mu yi meeting mu kara jawa yaran mu kunne domin mu gan zaman lafiya ya sake dawowa.
To amma hukumomi fa kamar su jami'an tsaro sun shiga wurin?
Eh, jami'an tsaro jiya muna tare da su gaba daya muka shigo su kuma gargade jama'a ai kowai hakuri ai zaman lafiya.
To amma dai ya yanayin gurin yanzu yake?
A yanayin ba damuwa.
A gefe guda kuwa Alhaji Abdulkarim Bayero da ke zama jigo a kungiyar matasan Fulani ya buƙaci bangarorin biyu da su kai zuciya nesa.
Jiya na samu bayani wani ya kira ni cewa an kashe waɗansu mutane. Kin san a kwanakin nan an samu damuwa a area nan tsakanin Fulani da Irigo, inda aka kashe yaran Fulani suna kiwo da shanu kansu. Akwai ɓata gari, akwai kuma wanda ba sa son zaman lafiya a wannan ƙasar tamu. To ina kira ga duka bangarori a kai zuciya nesa a daina yin ramuwan gayya ba ta da amfani. Mun tara al'umma mutum a wancan lokacin matasa mun ce masu lallai kada wani ya ɗauka doka hannu da sarakunan Fulani da sarakunan ƙabilar Irigoyi. A zuna a tattauna su bar Fulani su shiga su yi kiwo kamar yadda ga suke yin kiwo, kowa ya yafewa kowa.
Wannan hari na zuwa ne a ranar da gwamnatin jihar Filato ta keɓe a kowace shekara don yin yafiya kan rikice-rikicen da suka auku a fadin jihar, da yake kaddamar da wata majalisar mashawarta kan haɗin kan addinai ƙarƙashin shugabancin Rabaran Pandam Yamsat da mai martaba sarkin wase Alhaji Sambu Haruna. Gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya buƙaci majalisar da ta goya hukumar inganta zaman lafiya a jihar baya don kawo ƙarshen sabbin rikice-rikicen da ke tasowa tsakanin makiyaya da manoma a yankin na Basa. Gwamnan ya ce ya umarci jami'an tsaro da su zakulo waɗanda suka aikata kashe-kashen don gurfanar da su gaban kuliya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gaba bai ko makeri da labaran duniya kashi na biyu.
Australia ta hakikance cewa tana sa ran za a aiwatar da adalci bayan China ta kama wata 'yar jaridar Australia Cheng Lei a hukumance bisa zarginta da raba bayanan sirrin kasar a kasashen ƙetare. Changlin shahararren mai gabatar da shirye-shiryen talabijin a sashen Turancin Ingilishi a ma'aikatar yada labaran gwamnatin China ta CGTN ana tsare da ita ne tun cikin watan Agustan bara. An dai tsare yar asalin Australia ne a Beijing ba tare da tuhumanta ba, kana an hana ta ganin lauyanta tsawon watanni shida. Sai dai ana gadin bayan kama ta masu bincike na China suna shirin gabatar da ita gaban doka bisa zargin fitar da sirrin ƙasa. Australia ta hakikance cewa za a yi adalci kana ba za a musguna wa China ba. Tsohon ministan harkokin wajen Australia Alexander Downer ya ce kama ta wata alamar ramuwar gayya ce da China take yi wa Australia, amma ba kawai batu ne da ya shafi zargi na gaskiya ba. Dangantaka tsakanin Canberra da Beijing ta yi tsamin cikin 'yan shekaru nan da rikicin siyasa da dama. A ƙarshe wata shahararriyar mawaƙiyar Amurka Mary Wilson da ta yi fice a cikin fitattun mata mawaƙa uku da ake kira The Supremes a cikin shekarun 1960 ta mutu tana da shekaru 76. Kawarta mai tallata fitattun mutane Jay Schwartz ta ce Wilson ta yi mutuwar farab ɗaya ne a jiya Litinin a gidanta da ke Las Vegas a jihar Nevada. Wilson ita ce ta kafa kungiyar ta Supremes tare da Diana Rose da kuma Florence Ballard yayin da suke zaune a gidajen jama'a a Detroit a jihar Michigan a shekarar 1959. Kungiyar ta kula yarjejeniyar aiki da wani kamfanin shirya waƙoƙin R&B na Motown Records bayan shekaru biyu, amma waƙarsa ta farko da ta shahara ita ce Where Did Our Love Go, wacce suka rera ta a shekarar 1964.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a garin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Anambra ta ce ta kama wasu da ake zargi sun kashe wani mutum da iyalansa, kamar yadda kakakinta CSP Haruna Muhammad ya shaidawa muryar Amurka. Alphonsus Okorige na dauke da ƙarin bayani.
'Yan sanda a jihar Anambra sun ce sun cafke wasu mutane da ake zargin sun kashe wani mutum mai suna Ken Ekwesianya da matarsa da 'yarsa a cikin wani coci a garin Abia da ke ƙaramar hukumar Ihiala na jihar Anambra a ranar Alhamis da ta gabata. Ko da yake ba bayyana ko mutum nawa ne aka kama saboda wasu dalilai na tsaro ba, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Anambra CSP Haruna Muhammad ya shaidawa sashen Hausa na muryar Amurka cewa
to har yanzu dai ba mu kai ga tantance ainihin me ya faru ba, amma dai akwai wanda aka kama kuma kamar yadda na ce ana bincike saboda a tabbatar da ainihin dalilin da ya sa aka kai hari da kuma su waye suka kai.
Gwamnatin jihar Anambra ta bakin kwamishinan yada labarai Mr. Sidon Adinuba ta ce ta kasa bacci akan wannan danyen aikin kuma ba za ta huta ba sai ta kawo ƙarshen irin wannan mummunan lamari, inda ta ƙara da cewa yan sanda suna nan suna gudanar da bincike. Akwai waɗanda aka kama da zargin su suka kai wannan harin, kuma yan sanda za su ci gaba da yin bayani akan wannan batun. Yanzu wannan ba shi ne karo na farko da ake kai hari cikin coci a kudancin jihar Anambra ba, saboda kuwa watan Agustan shekarar 2017 wasu 'yan bindiga sun dira cikin cocin St. Philip na ɗarikar Katolika a garin Ozobulu da ke ƙaramar hukumar Ekusigo, inda suka buɗe wuta suka hallaka aƙalla mutane 35 tare da raunata jama'a da dama. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alphonsus Okorige da wannan rahoton. Yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda wasu mahara su bakwai ɗauke da bindigogi sun afka wani gida a Kalmalau da ke kan iyakar Najeriya da birnin Kunni, inda suka silale da mata biyu da suka yi kidnapping ko garkuwa da su, kuma suna nan suna jira a ba su kuɗaɗe kamin su sako su. Wakilin muryar Amurka a birnin Kunni Haruna Mamman Bako ya aika mana da wannan rahoton.
Waɗansu mutane ɗauke da bindigogi su kimanin su bakwai sun yi garkuwa da mata biyu bayan sun abkawa gidan wani mutum a garin Kalmalau da ke kan iyaka da birnin Kwandi, domin gonakan noma ne kawai suka raba garin na Kalmalau da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto da jamhuriyar Nijar. Amma sai da suka share tsawon lokaci suna ɓarin wuta a cikin garin don tsoratar da mutanen Kalmalau don hana su hitowa tunkar su. Malam Muhammadu shine akai a wangaba da matan sa biyu
misalin karhi uku saura ina cikin gida zaune na dare sai na ji waɗannan mutanen bayan sun shigo dama akwai wani yaro wanda a bangaren ɗakin yara tuna ni ji suna tarkaddama da shi cewa shi bude musu gida ko kuma su sa ƙarfin bindiga su bude gida ɗin su bude shi bude musu ɗaki inda shike ko kuma su sa ƙarfin bindiga su bude ɗakin ko kuma su kashe shi sannan dai ce musu ba da bai da makulli sanna dai lokacin da aka taya ni ji suna tarkaddama Allah ya kaddare ni ko lokacin halke nake to suka ce illa dai abin suka so da su ta yi wuri na kai su wuri na jin da nayi wannan dalilin da yasa na dan fudada ne bar gidan na tsallaka ta katanga hakan ko wani su da makamai suke bindigogi na gare su sun yi halbe halbe kwarai da gaske babu wanda suka ji ma rauni illa dai sun yi halbe halbe cikin gidan bayan sun gama halbe halbe cikin gidan sannan kuma suka watsu nan bakin kofar gida suna ta halbe wakili suna nuni dan masu kawo dauki haka an tafi da iyali na guda biyu yanzu haka suna can gare su to gaskiya Allah dai ya tsallakar da ni
daya daga cikin yaran gidan yayi mini bayanin yanda maharan suka yi awan gaba da matan biyu a lokacin yana cikin gida lokacin da suka kai harin
sai suka to in suka yi abin da suka cikin gida suka to suka kira matar shi daya ta fito da ta fito sai aka tayo jufu kofar da kuma aka kira ta da ina kalle da su a taga sai suka kankusa mata ta ke fitowa sai shi killafin din guda ya koma ta taga ta gani yana ganin ta sai ya sata sunan ta ce barki barki ta so mu sheka rugudu ga barayi nan to tana budewa an kace mata taito sun ka sa su layi layi nan bakin kohar ta sai an kace musu wala sai bayani ina alaje yake in ba haka nan ba za a caka mata yu za ta caka musu yu ka kace sun ka ce wallahi ba su sani ba sai daga cikin su daya shiga dakin ta ya rirrige sai ya ga dan ta jariri ya rirrige gidan sauro ya ga dan ta jariri sai ya ce mata wanga dan yoshi na ji an ka haihu sai ta ce a wata guda sai aka ja ya dan ta guda dan babba babba aka ce ta yi nuna musu dakin baban su ya ja su ya kai da kin dakin baban su an kace mishi an kai su a yi mai wayo a ce mai ya ta nuna inda baban su ya ga aje ce shi lahibi sai inda baban su ga aje kuldi ba sai dan kinnafin din wanda ya ja yaro ya fara halbi a cikin wajen wajen yana halba bindiga shikenan sai yaro ya rugo da gudu yana da aka tattaro innan mutanen aka ja su aka je aka ballige aka fi
shi ma makwabcin wanda aka yi awan gaba da matansa biyu da muka saka yi sunansa saboda dalilai na tsaro ya ce yanzu haka suna cike da fargaba tun lokacin da abin ya wakana
misalin kare uku da wani abu suka je gidan shi suka tukaura gambuna Allah bai kaddara ba daga ba sun kafalla gambunan da suka shiga mu dai ba mu wuce burin ba saboda Allah bai kaddara saboda suna riga sun fara lugudan wuta suna ta wuta suna ta wuta suna ta wuta har misalin uku da rabi na dare a ce mama ku kudu saura wani abu to mu kam gaskiya Allah bai ba mu iko hatuwa ba saboda wannan wuta ta haƙa ne towa a ce a tarbi gabanta saboda ni wannan al'amarin mu ma kanmu wallahi ba mu ji daɗin ga al'amari ba saboda ba mu yi kwana ba mun ga duk abin da an kai domin ni ga katanga ta ga katanga shi hankalin mu ya riga ya tashi duk inda muke ba mu yi kwana ba da mazan mu da matan mu da ƴaƴan mu babu wanda samu bacci domin wanga gaba mu da mu saba ganin shi ba an ba an ga lokacin ba
a wannan iyakar dai janguriyar Niger na ƙara jan damara domin hana waɗannan maharan tsallakowa ko da yake lokaci zuwa lokaci sukan sulalike domin nufatar ƙauyukan da ke gab da iyakar ta Niger Najeriya domin arcewa da gaugawa da zaran suka kammala aikata wata ta'asa kamar yanda waɗanda suka sace ba Amurken nan suka yi sama da watanni biyu da suka gabata Haruna Mamman ba wani birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman bako da wannan rahoton wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a biyahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki
jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa da Alhaji Sule Aliyu Kanya manomi da ya shafa sama da shekaru 20 yana noma a Najeriya, wanda ya fara mana ƙarin bayani kan irin kalubalen da manoma suke fuskanta daga wasu makiyaya da yadda suke samun amfanin gona a da suke amfani da taki na gargajiya. A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar mu Abuja Hawa Umar ta fara da tambayarsa kamar haka.
Akwai wasu tallafi da gwamnati take bawa manoma, musamman ma da gwamnatin nan ta yi alƙawarin cewa za ta bunƙasa harkar noma domin ƙara farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Shin wannan tallafin yana zuwa gare ku?
Eh, to gaskiya dai irin wannan tallafin nema muna ji ana cewa gwamnati za ta biya manoma tallafi ko kuma in ce tana bayarwa, amma tsakanina ne da Allah, tunda nake noma ba abin da wani abu wanda na taɓa samu daga gwamnati. Domin he dai mu ji labari an ce gwamnati ta ba da tallafi, waɗanda kuma suke amfana din ma yawancin su ba ma manoman bane, ba wani ma bai ma taɓa zuwa gona ba, amma sai ka ji an ce an ba shi tallafi, wani ce an ba shi taki buhu 10, wani fiye da haka, wani an ba shi jari. Mu dai ainihin manoman dai ni dai ba abin da na taɓa samu daga gwamnati tunda nake wannan noma har yanzu a yau din nan da nake da muke hira nan nake ban taɓa samun tallafi ba.
Kuna da wata kungiya amma na manoma na nan yankin, musamman ma ku a ce manoman Kanya babba na jihar Jigawa?
A gaskiya da mun yi kokari da mai yi wannan kungiya, domin ni din nan memba ne. Akwai lokacin da zan yi tunawa lokacin yayana Alhaji Beru, lokacin nan ina da ransa, mun taɓa haɗuwa aka yi kungiya, aka ce mu kungiyar manoma ne, za mu muka fara kuɗi-kuɗi, aka ce za a ba mu tarakta wadda za a riƙa yi, za ta riƙa taimaka mana ana samun noman. To a gaskiya abin dai har dai haka dai kungiyar dai ta lalace, ma dai babu wani abu dai da aka samu, kuma har yanzu a yanzu ne dai ban ce akwai wata ƙarfin kungiya a wannan anan Kanya ba.
Na'am, to amma baka ganin kamar idan kuka yi kungiya waɗanda za ku riƙa kaiwa gwamnati ƙorafinku, ba kwa ganin abubuwan za a samu sauƙi a cikinsu?
Wannan gaskiya ne, idan aka yi wa kungiya ɗin haƙiƙa za a taimaka, daman ita gwamnati ai haka take so a yi ƙungiyoyi, duk abin da za a yi mutum ɗaya gwamnati ba za ta iya ɗaukan, ba za ta iya tallafa masa ba, amma aka yi ƙungiya ɗin a ƙungiyancen gwamnati haka take so kuma tana tallafa. To amma a gaskiya har yanzu a yanzu dai mu dai ba mu dai da wata ƙungiya mai ƙarfi wadda za mu iya tunkara mu je gwamnati domin a taimaka mana, in kuma da akwai wallahi ne dai ban santa ba, don da ba a neme ni ba.
Noman damina kake ko kana haɗawa har da noman rani?
To gaskiya mu anan saboda ba mu da fadamu, ba mu da koguna, saboda haka noman mu falan ɗaya ne na damina ne. In muka yi noman na damina, in Allah sa ka samu ka samu, in Allah sa ka faɗi ma ka faɗi. Ba mu da wani ruwan da ba a noman rani anan yankin mu na Asabara, saboda ba mu da ruwa. Da gwamnati ta yi ƙoƙarin cewa za ta taimaka mana, za a yi dam domin mu riƙa noman rani, domin akwai waɗansu ma'aikata ma da suka zo daga Abuja duk sun ɗan zagaya sun ga gurare, sun ce za su gina rijiyoyi a samu ruwa domin a riƙa haɓaka wannan noman rani. To amma har yanzu dai Allah bai sa mutanen sun uyo waiwaye ba.
Wani jan hankali ma tukunna za ka yi wa gwamnati domin ganin ta waiwayi manoma yadda ya kamata, tallafin da take cewa tana bayarwa ya isa yadda ya kamata ya je?
Ni dai wato kiran da yadda zan yi wa gwamnati irin wannan, ya kamata idan za a taimakawa da manoma, to a bi ta hannun daga tai da masu unguwanni, su ne suka san wane ne manomi, wa ya kamata a tallafawa. Amma in ba haka ba, inda aka bi ta misali ta siyasa, to yan siyasa ba lallai ba ne ba su zaƙulo manoman da ya kamata su amfani wannan tallafi da gwamnati ta yi. To a wannan yasa nake wannan kira da gwamnati, in dai ta taso irin wannan abubuwa, a bi ta hannun daga tai da masu unguwanni. In Allah ya yarda, mu manoman da muke na ƙasa wanda ba mu da wani gata, hai Allah, to za mu iya samu, Allah ya yarda. Kuma shawarar da zan yi wa manoma ƴan uwana, da daidai da haka dai mu dage, don wannan abu da muke yi ciyar da ƙasa ne da abinci, saboda haka mu dage mu yi ƙoƙari har Allah ya taimaka mana, har Allah ya sa gwamnati ta ga abubuwan da muke yi ita ma ta taimaka mana. Wannan shi ne kiran da nake.
A sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Sule Aliyu Kanya, kuma wakiliyar mu Abuja Hawa Umar, sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Da Muhammad da Hafiz Babal yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aika mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito daga Kawo Mai Ruwa Bajogad Abubakar Salisu a Rinkimin Potoskam, suka ce baki daya, assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rai bakon duniya, ma'aikatan biyu Hausa, mazanku da matanku, muna miƙa ta'aziyarmu gare ku da ma iyalan wakilinku Abdul Aziz Ibrahim bisa rasuwarsa, da fatan Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Sai kuma wasiƙar Aminu Kano mai da Garku, ya ce assalamu alaikum biya Hausa, ya ce muna kira ga gwamnatin jihar Sokoto da tabbaza jami'an tsaro don kwato Malam Muhammad Mantasa da ƴan bindiga suka yi awan gaba da su a karamar hukumar Illela. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Isa Lawar Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya, ya ce assalamu alaikum biya Hausa, ya ce nasara da tsohuwar ministan kudin Najeriya Ngozi Ikwanja ta samu na zama shugabar kungiyar cinikayya ta duniya, abin farin ciki ne matuka ga ƴan Najeriya da ma nahiyar Afrika baki daya. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Abubakar Salisu Arinkimi Potescom da Abubakar Potescom anguwar Arinkimi tare da Habibu Abubakar birnin Bayero, suka ce baki daya, hakika mun yi tir da Allah wadde da har-haren da ƴan bindiga suka kai a jihar Kaduna. Muna fata mahukantan jihar Kaduna za su inganta zaman lafiya a fadin jihar baki daya, Allah ya jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Nafisa A Nasir Goiwa Locos dake jihar Sokoto, ta ce ku shakka babu akwai rawar da mata za su iya takawa wajen ganin an yi zaɓe lafiya, an kammala lafiya a jamhuriyar Nijar ta fannin daƙile mazajensu da waɗanda ke son kawo na ƙasu a harkokin zaman lafiyar ƙasar. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Habibu Abubakar birnin Bayero tare da Abubakar Salisu a Rinkimin Potoskom da ke jihar Yobe, sun ce baki ɗaya dakatar da allurar rigakafin cutar coronavirus da mukunta Afirka ta Kudu suka yi abu ne mai kyau, domin sai da lafiya ake komai a duniya baki ɗaya. Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Hannayen jari da dama a nahiyar Asiya yau Talata sun samu tashi ainun biyo bayan wani abin tarihi da aka samu a cibiyar kasuwanci ta Wall Street. Kasuwar Nike ta Tokyo ta yi sama da kashi 4 cikin 100, yayin da Comsec ta Shanghai ta yi tashin gurin zabi da kashi 2 cikin 100. Kana TSEC ta Taiwan ta samu tashi kasa da kashi 1 cikin 100. Ma'auni ya nuna kasuwar hannayen jari a Hang Seng na Hong Kong ita ma ta yi sama da kashi 1 cikin 100 a yau da rana, yayin da kasuwar hannayen jarin Shenzhen ta Mumbai ta yi sama da kashi 1 cikin 100. Hukumomin sun ci gaba da tsare wani hamshakin mai harkokin sadarwa kuma ɗan rajin demokuraɗiyya a Hong Kong, Jimmy Lai, bayan da babbar kotun yankin ta hana bada belin shi yayin da ya bayyana gabanta yau Talata. An kama Lai mai shekaru 73 a duniya ne a ranar 3 ga watan Disamba, kana ya kwashe makonni 3 a tsare kafin aka bashi beli kan dala miliyan guda da 200,000. A yau Talata a ƙasar Peru ta fara yaƙi da annobar coronavirus na biyu da ta sake kunno kai, inda shugaban ƙasar Francisco Sagasti ya ɗage hannun rigarsa ya nuna wa mutane cewa allurar rigakafin ba ta da illa. Peru ta fara bada zagayen farko na rigakafin, wuni biyu kacal ne bayan da ta samu zubin rigakafin 300,000 daga ɗakin gwaji na Sinopharm na ƙasar China. Mai magana da yawun ma'aikatar kiwon lafiyar Peru ta ce hukumomi suna sa ran allurar rigakafin za ta maido da ƙwarin gwiwa na tinkarar wannan annoba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taimaka gabatarwa, sai kuma Julie Leather Creation da ta haɗa mana sauti da ma injin namu na yanzu, ni Abdulaziz Adili Toro nake cewa sai mun haɗu a shirinmu na dare da yadda Ubangiji Allah. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe, domin ku matasa a duk faɗin duniya.